Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 28 ga watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Sahabu Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar wani sabon rigima ya kunno kai a majalisar jihar Borno inda ake tuhumar Sanata Ali Indomi da marin wani wakili na mazabar Dambuwa a lokacin da shi sanatan ke ganawa da wakilan majalisa a gidansa. Lamarin da ya kai ga dakatar da zaman majalisa har tsawon wata guda. Za mu kawo muku da shirin jawabai daga dattawan Arewa, sai kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A kalla mutane 10 ne suka halaka ciki har da jami'an gwamnati lokacin da wasu motoci biyu da aka dankara na kiyoyi suka yi bindiga a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau Asabar, makonni biyu bayan wani mummunan hari da aka kai a birnin wanda ya halaka fiye da mutum 350. Fashewar farko ta kunya a fitaccen hotel din nan da ake kira Nasa Hablod, wadda mayakan Al-Shabab dauke da bindigogi suka kutsa ciki bayan da suka tada nakiyoyi da suka dankara wata mota a kofar shiga wannan hotel. Jami'an kasar suka ce akalla yan bindiga uku suna cikin hotel din suna ci gaba da musayarwa da jami'an tsaro. Ayan Abdi Amr, wacce take cikin hotel din lokacin da aka kai harin, ta ce ta ga maharan sun yi shigan burutu suka shiga hotel din inda ministoci da manyan jami'an gwamnati suke suna kashe mutane daya bayan daya. Ta ce ta buya ta samu dan sarari ta gudu daga hotel din, ta yi wa Allah godiya da ta tsirarinta, amma ta ce akwai mutane cikin hotel din da kuma a waje waɗanda suka halaka. Ayan ta ce ta ga gawaroki akalla 11. A Kenya, ‘yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a wata gundumar da ake kira Kawangware da ke birnin Nairobi, inda galibin mazauna wurin talakawa ne. Kwana ɗaya bayan da wuta ta wato ta ƙone ɗaruruwan masana'antu da wuraren kasuwanci, kuma mutane ɗauke da adduna da sanduna suka wawushe kantuna da kuma gidaje. Matasa waɗanda galibi suke goyon bayan shugaban ‘yan hamayya Raila Odinga suna takalar ‘yan sanda sannan su gudu su ɓuya domin kaucewa hayaƙin mai sa hawaye. Wani mai goyon bayan Odingan ya ce, babu alamar wannan lamari zai yi sauƙi cikin wani ɗan ƙaramin lokaci a ganina. Daga nan ya zargi hukumar zaben ƙasar da tafka maguɗi. Tazoma da ta auku a jiya ta samo asali ne lokacin da jita-jita ta fara bazuwa cewa wasu ‘yan banga na ƙabilar Kikuyu da ake kira Mungiki sun shiga yankin. Bangara ta yi ƙaurin suna wajen datse gabobin mutane da kuma dandake waɗanda suka fada hannunta, kuma ita ake azawa alhakin kisan ɗaruruwan mutane a rikicin siyasar ƙasar da aka yi a shekara ta 2007. Shugaban hukumar zaben ƙasar ya yi ƙaurin zai ba da ƙarin bayani kan makomar zaben, duk da cewa ba a yi zaɓe ba a wasu sassan ƙasar inda ‘yan hamayya suke, inda hukumar take zargin akwai matsala ta harkar tsaro. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Faransa, wata kotun ƙasar jiya Juma'a ta ɗaure mataimakin shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodorin Obiang ɗaurin shekaru uku, wadda ba zai zauna a gidan fursuna ba, wato ɗaure je kaka gyara halinka saboda satar dukiyar jama'ar ƙasar da kuma ɓadda sawunsu inda ya sayi gidaje da kadarori a ƙasar Faransa. Theodorin Obiang shi ne ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodo Obinan. Haka nan kotun ta ci mataimakin shugaban ƙasar tarar dala miliyan 35, wadda shi ma ba zai biya ba. Haka nan kotun ta ba da umarni a kwace dukkan gidaje da kadarorinsa da ke ƙasar. Mallakar san sun haɗa har da wani gini mai ɗakuna 100 da wani gida wanda kuɗinsa dala miliyan 123 ne, kusa da fitacciyar unguwar nan da ake kira Champs Elysees da ƙasar ta Equatorial Guinea take ikirarin a ginin na jakadanci ne. Wannan shari'a ita ce irinta ta farko da ƙungiyoyi da suke yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Transparency International da wata da ake kira Shafa, suka shigar a gaba gaban kotu kan shugabannin kasashen Congo Brazzaville da kasar Gabon da Equatorial Guinea inda suke zargin su da cin amana da satar dukiyar al'umar kasashen domin biyan bukatun kansu. Wani sojan Amurka ɗaya ya rasa ransa wasu shida kuma suka jikkata a daren jiya Juma'a lokacin da jirgin sama mai saukar ungulu da suke cike hadari a lardin Logar na kasar Afghanistan. Ofishin kungiyar tsaro ta NATO a Afghanistan ta ce hadarin ba sakamakon aikar mayakan sa kai bane, kamar yadda wata sanarwa da kungiyar ta barewa Asabar ta ce an gano dukkan waɗanda suke cikin jirgin kuma an killace inda akai wannan hadari. Komandan rundunar ta NATO General John Nicholson ya nuna alhini jimami da kuma ta'aziyya ga iyalan sojoji da abin ya shafa. Tunda farko kungiyar Taliban ta dauki alhakin harbe wannan jirgi, sai dai kungiyar ta sha ikrarin daukar alhakin aukuwar wasu lamura wadda daga bisani yake tabbata cewa ba gaskiya cikin maganar tata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, an samu wani sabon rigima a majalisar jihar Borno inda ake tuhumar Sanata Ali Ndume da marin wakilin Dambuwa a lokacin da shi sanatan yake ganawa da wakilan majalisar a gidansa. Wannan lamari dai ya kai ga dakatar da zaman majalisar har tsawon wata guda, ko da yake wasu mazauna garin na Dambuwa sun musanta wannan batu. Ga ƙarin bayani daga wakilin mu Haruna Dauda.
Wata sabuwar rigima ne ta kunno kai tsakanin 'yan majalisun dokokin jihar Borno da sanata mai wakiltar mazabar kudancin Borno sanata Muhammad Ali Ndume, kan zargin da 'yan majalisun suka yi na cewa ya mariye daga cikin membobinsu, wato dan majalisa mai wakiltar mazabar Dambuwa Honorable Habu Daja, wanda hakan ya sa 'yan majalisun dokokin dakatar da zama har na wata guda. Wannan lamari dai an ce ya auku ne a gidan sanata mai wakiltar mazabar kudancin Borno, wato sanata Muhammad Ali Ndume, lokacin da yake ganawa da wasu mutanen Dambuwan a gidan nasa, ciki har da wannan memba mai wakiltar mazabar Dambuwan. Tuni dai kakakin majalisar dokokin jihar Borno, wato Honorable Abdulkarim Rawan, ya bada sanarwar dage wannan zama nasu hana tsawon wata guda a zauren majalisar sakamakon wannan takaddama da yace ya auku tsakanin 'yan majalisar. Hakan ne ma ya janyo hankulan magoya bayan waɗannan bangarorin biyu kiran taron manema labarai a garin Maiduguri don gaskaka ko kuma kareta wannan batu. Gaba da yadda wasu daga cikin magoya bayan Honorable Habud da Jan ke bada shaida.
Ni ne Alhaji Gaji Dambuwa, wannan abun kuma duk a gabana ya faru. Da yazo ya kure bakin sa, memba yace mishi don Allah kai hakuri, nan gaba ba za su kare bakin memban. Yace you are very stupid, sai ya mare shi. Ni ehsan da suka bincika zan yi in game bara evidence ko Qur'ani za ka kawo zan.
Sunana Honorable Muhammad Maibe shi ya kira shi, so saboda haka sai ya aika mishi mari ya mare shi. So daga nan magana ta taso ana ta rigima hiya inda kuma yazo yana warrafi yana cewa yace bai yi ba. To kaga dan Adam ai akwai wani tunani a jikin sa, mutun ya maka abu yace bai yi ba, gwara ka fara a duniya su sani cewa wannan abu ya aikata.
Sai dai wasu daga cikin yayan Dambuwan sun kare ta wannan batu da cewa sanata Muhammad Ali Ndume bai mari dan majalisar dokoki ba, amma dai ya nuna masa yatsa ga ma dai abin da suke cewa.
Sunana Musa Muhammad, an fi sanar da Elisha. Gaskiyan wannan batun duk wani member da ya buɗe baki yace ya dauka action akan wannan bakan cewa su malama member baya dan ai ma wannan mutum bai mari adalci ba, dan ba wanda yake guna cikin su ko daya. Mu ne shaida muna gurin kuma bai nuna shi, bai taba shi ko daya ba. Mu zamu iya ci Qur'ani, akwai shaidu a gurin, ka gane?
Amma an ce ya nuna mashi yatsa.
Ya nuna wannan yatsar ya mar haka ne bukar kawo ana an fi sanin na da BK Dambuwa. Gaskiya wallahi tallahi bai faru ba. Distinguished Senator bai daga hannu ya mari member mu mai daraja Honorable Habud Daja mari haka wallahi tallahi bai mari.
Garin cewa majalisar dokokin ta tabo wannan batu da kuma wani batun na daban da ya shafi dan majalisa mai wakiltar mazabar Kwaikusar, wato Honorable Muhammad Sale Banga, wanda wasu suka lakada masa duka a kuye da watanni hudu kenan, sai dai 'yan majalisun ba su ce komai ba akai sai a wannan karon. Haka ke yasa na tattaki ga kakakin majalisar dokokin jihar Borno, wato Honorable Abdulkarim Lawan, ko me yasa sai a wannan lokaci suka fito da wannan batu, amma hakana bai cimma ba. Dan yace da ni ba zai magana da 'yan jaridu ba a wannan lokaci, dan sirga da sun yi magana da gwamnan Honorable Kashatima, wanda yace da shi yayi shuru a yanzu hakan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, a gaida Haruna Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya madaurin ki daya.
Sincere, 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 what do you think they are?
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum. Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alƙawari za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu yayi da wasu shugabannin al'umma akan batun kafa kasar Biafra da wasu suke so da kuma martanin da wasu kungiyoyin matasan arewa suka maya da ya jawo cece ku ce. Sahabu gare ka.
Ga Aziz Ola Sumbo na manta an ga muku cewa daga hannun haguna Steve a mutum ne daga kabilar Igbo daga hannun dama kuma daga maganar Shitima kun san cewa daga arewacin Najeriya ke Aziz a dan kabilar Yarbawa ne Malam Aziz jin bayanai da kai guda biyu me kake gani game da al'amuran Najeriya me ya kamata a yi don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗanda suke neman su jawo ƙasa
a gani na maganar da na ga maganar da shi ne ta gani a shi na da kanu wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya suna da yaki ne na gan babu da suna da yakin yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna ina cikin yawarin mana da hankula da an muka yi magana da su ce ba wasu ne wannan biyafa zaman lafiya ne aka dinna da rage da yawa da yamma ko jiya ba muna magana da wani abokin na ya ce mun riga mun shiga juna abu ne ya da mu Allah ya da mu duka ya sa mu ya sa ya da mu
ba wai an yi auratayya
eh ka ya auratayya duk kowa ya hadu
aka ga mu yadda zai aura a malam Bahaushe zai aura ya bari aka Allah ya da mu shi wai wani abin nan ba amma wayannan na ga rashin yake ne mutum da shi yana ka sabo yana zama ga yaron shi a ce ga yaron shi a ce shi ya zo zai dawo ta mana
ba dan Steve me yasa ya dauki lokaci shugabanni a yankin kabilar Igbo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da Nnamdi Kanu yake
a gani na ina gan kama kaman da Mallam Shetima ya fada ya ce shi ne kan lura in kan lura duk zagin da yana bada ma mutane duk zagin da yana zagi mutane ya in ba maukuci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan Igbo ma yana zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa
amma tsawatar wannan
akwai mutanen da suna fada amma a gannawa ina ga kuma ka san yaran da ana bi su da su yaran da masu shan abu da masu ji abu in ka fita da tsoro kuma ko baka da komai ban ka fita ka ce za yi kaza so akwai wannan tsoro a cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani abu za su dauka mataki a kanka wani lokaci ma har a rasa rayuka so ina gan saboda wannan abu shi ne yasa mutane sun dauka tsawon lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya ne za a bi yau 2017 a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kwa family namu fa wallahi muna aure da Bahaushe
dole
wallahi duka an samu auratayya ga cinika da katifiya ga komai da komai ana kai ana dawowa yau kuma zaka je ka tashi ka tsaya abin da ana yi tantane saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu a nan kasa aka yi fe mu a arewa ma aka yi fe a lafiyan bari so da muka tashi akwai mutane da suka zama kanina akwai ma mutane da zan tashi aka na fara kansalar shi ba lafiyan bari ne so duk da haka ba dun goyi bayan da na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na ba ne amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tun da yaro ba wai na zo na ba su kudi ko mene ba amma duk abin da kare mutane na kalle ka mu ma muna kallon nan da kada duk
menene ra'ayi a yankin kabilar Igbo dangane da mataki da gwamnati ta dauka ko kuma gwamnati suka dauka na soke wannan kungiya
ba lokacin da za a ce za a dauka mataki ka ce matakin ya dace da kowa ba akwai mutanen da suka ce bi kamata ce shin nan da Kano da IPOP suka sun zama masu kunan bakin wake ko yanta da so akwai mutane kuma yaji mutane sun ce in wannan buziyar magance lamarin da muka samu kanmu a ciki ya kamata doka wannan lamarin ni ma aka tantane na fito fili na ce tunda mutumin na magana ce a raba 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 ba shi da a jawabin sa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darsi yakin da na koya daga bakin sa ba ba shi da message ba
ya ba dauke shi da gaske baka ga makamai da aka kama customs suka kama kwana aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan
no wannan ma ina gani an ce wai ne mun gan cewa an samu makama da dama ba na farko ba
eh
ba na karo na ina gan na uku kenan to abinda ana ga shine cewa aka ce daga Turkiya suka shigo suka sai su amma su mutanen Turkiya din sun fito fili jiya ina gan ko yau ne suka ce ba abun da ya hada su da tafiyin Nnamdi Kanu ba amma duk masana mutanen da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa sosai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba abinda na gani
yayin da yan kabilar Igbo suke da walwala da sakewa arewacin Najeriya yan arewa kasashen Igbo ba su da yanci yanzu aka ce akwai kasuwannin da zaka shiga zaka samu yan arewa ba su da korun fa ba su da shi ba su da walwalar da yan Igbo suke da shi a arewacin Najeriya akwai wannan al'amari yake kuma me kuke gani za a yi kamata a canza wannan lamari
na farko da gan kuma duk wanda da so yi sana kuma aka sai babba mai hana shi ba wallahi
an ce yanzu misali baka saka bude gidan mai yanzu kuma in tafi kasar Igbo in ce zan bude gidan mai baki safa saboda sai dan kabilar Igbo zai bude gidan mai alan zadi ba sani ba
amma kwanan nan man tunda kace ka tafi yaware na dawo daga Warri bai kai mako da ba na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai na era no ni na san cewa kwanan nan ne aka gina ta to ni a gani na ba ina gani kama magana ba haka take ba saboda me in kana da kudin zaka iya ka shiga ko mai kasuwa ko mai plaza duk wurin da ana harkokin da ka shiga abin da kana so akasai ba ma akwai mutane ku da zama so kudi so yara ba za a iya ce musu kama ni yau a arewa ka tashi ka je garin ka
saboda
can ba saboda ka kafu
to yarima cikin abubuwa da su mutanen nan da kanu suke kuka kai shine cewa misali wannan gwamnati kusan ana yi ba tare da Igbo ba alal misali irin cikin kotun kai an ba a yi wa Igbo abin da ya kamata shin wani ya tambaye mu idan da juma'a na wata shin yaushe Igbo zai zama shugaban kasa
don to
kada cikin kokin kamar ce an mai da yarwa da kasa
wato akwai matsala kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hatara shi kuma mu yi la'akari shi kaga na farko dai kusan shekara 50 da ba aka fito wannan yaki da aka yi na Biafra sakamakon wani saboda da suka faru a lokaci saboda in ka duba tare za ka ga to ita kanta yaki da mai aka yi ta bai ma kamata a yi ta ba an rasa mutane sun kai miliyan biyu ko tambaya me yasa aka yi babu wani concrete reason so an fito daga wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan darin da wannan shakkan sai aka zo kuma shekara 18 zai wuce ni magani ne ina da wayo muna gogwar mayan harkan darbe da sojoji su bar mulki a samu mulkin demokradiya da kama mu da ake da wahalar da muka sha na pro democracy saboda ni memba ne na da kotun na garbi na struggle dai wa na da kotun pronako da campaign for democracy duk na participate har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a gogwar mayan so at the end of the day sai aka samu demokradiya a shekarun baya da suka wuce sai kuma wannan struggle na masu mai da taso aka su dai suna so dai a ba su entry kansu ordinary dole ne a dinga tsantsar da cewa anya wannan al'amarin na Biafra na in aka ba mulki
wa
ya muri ba za a balle ba za a kawo rigima ba saboda kasa tana so a aure ai kowa na so a zauna lafiya anya ga wannan barazana da ake to uwa uba shine wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma inyamurai su samu a haɗa ka a yarda da su a amince da su a ba su mulki kusa in ce dukiyar kasan yanzu a hannun inyamurai yake
to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 4 ke da minti 50 da minti 49 ga shirinmu na gaba
assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba sharan fagen ga gogan naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya umarci sallama tsohon jami'in fanshiwa Abdulrashid Maina daga aiki bayan dawowar da ta haddasa rodani.
Free! 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 Free!
Ya yayin da ƴan Shia suka yi zanga-zangar nemo sako jagoran su Ibrahim El-Zazzaki da ke hannun jami'ai tun 2015. Jagoran kungiyar yaƙi da cin hanci Kadban Aijiwala ya ce ministan lafiya bai yi shugaban hukumar inshorar lafiya Professor Yusuf Usman Adalci ba ta ci gaba da dakatar da shi daga aiki.
Hazaƙun suke kokarin su tabbatar da yayin nasara akan gwamnatinsa.
Kuna nufin an zalunci Professor Yusuf Usman kenan?
An zalunci ɗan Najeriya.
Sanata Isa Amma Mai Sau ya sake zargin su baitan ƴan sanda da rage shekarun aiki da kuma ba wa uwar gidan shugaban ƙasa Aisha kyautar motocin alfarma biyu.
ADC da kansa ya rubuta wasiƙar ana neman wannan motoci biyu ne saboda private use da kuma utility.
Shugaban hukumar Alazan Najeriya Barista Mukhtar ya maka aiki wa gaban kotu da zargin ɓata masa suna yana buƙatar diyar naira miliyan 100. Wala ya zargi Mukhtar da samun kimanin naira biliyan 3 sakamakon hajin bana. Za a shiga kotu makon farko na Disamba. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja.
Haka fa, yanzu za mu kaɗa zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Ɗanjuma Adamu daga majami'ar Ekwa Kano da Sheikh Yakubu Yahaya jagoran ƙungiyar ‘yan uwa musulmi shiyar jihar Katsina ga Rabaran Ɗanjuma.
Ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da Kirista sallama irin ta addinin Kirista. Ina mai farin ciki da fatan alheri da ‘yan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya. Fatan alheri yadda Ubangiji Allah zai karɓi dukkan ibadu domin miƙa kai ga Allah. Ina mai fatan masu ci gaba da yin addu'a domin ƙasarmu Najeriya saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka, kamar irin rigingimu da ake samu tsakanin Fulani da waɗansu ƙabilu a cikin arewacin Najeriya, kiran da zan yi a gare su, idan an ɓata Fulani ba za su ɗauki mataki na hukuma. Idan waɗannan ƙabila an ɓata musu ba za su ɗauki mataki na hukuma. Mu sani dukkanmu halitta ce ta Allah. Allah ya halicce mu, yana ƙaunar mu, yana son mu, kuma ya yi mu sai ya dako mu zauna a Najeriya. A Najeriya ma arewa. To idan Allah ya ajiye ni da kowanne mutum a cikin arewacin Najeriya, ta yaya wani mutum zai ce a'a wannan zaman shi ina ganin bai dace ba. Kaga kamar yana yaki shirin Allah kenan. Allah ya ajiye mu a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu. Dan haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin Attaura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu Kirista da musulmi da sauran ƙabilai Fulani da sauranmu mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita. Ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma. Idan magana ta zo gare ta irin wannan, su tsaya su yi gaskiya su yi adalci. Su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci. Sai su ɗau mataki a kan irin haka. Wanda yake da gaskiya su bashi gaskiyarsa su ‘yantar da shi. Kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai ne mara gaskiya. To ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashi-tashi a hankulan. Wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba. To gara shi ya ɗau hukunci da hannunsa. To shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi. Hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah. To bari mu yi balas. Ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci. Mu da muke ƙarƙashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu ƙarƙashinta domin mu yi biyayya da ita. Idan mun yi haka za mu zauna lafiya. Fatana da addu'ata ga ƙasarmu Najeriya mu zauna lafiya. Mu samu zaman lafiya ta wajen ƙwaƙwaren shugabanci. Ina so in maimaita abin da na faɗa a kan shi shugaban ƙasarmu. Mu sani Allah ne ya ba shi. Ba ƙarfin kansa ba, ba ikon kansa ba. Sai mutuna sau nawa ne ma. To bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasarmu Najeriya da addu'a. Mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima, ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke ƙarƙashinsu. Ni mai magana Sauran Ɗanjuma Adamu Ekwa Bishara Hausa Nambawan Kano. Na gode.
Shi ma Sheikh Yakubu Yahaya ya ce.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so din an tsaga zaka ji zafi, to karka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to karka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yanda ba zaka so a takura ka ba, to karka takura wani. Menene yayi mana kunci wanda har za mu rigima da shi? Hasken rana yayi mana kadan ne, ballantana mutun yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani, sannan ya ji hasken rana sai mun yaki wani, sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abin da tun mana kadan ne da zamu ce sai mun yaki wani, sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan. Arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu tun daga tsirar da ka bu duniya har ka bar duniya, akwai hannun wani a ciki, ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi. Kaga duk wa'annan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai wa'ansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba, ba ruwansu da addini. Abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya, ko mukami ko tarkace. In mukami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai, dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma, ko kuma Ibo sun fi samun makamai, dan mai Ibo zai samu makami iri kaza da kaza, shi ko dan arewa bai samu, ko kuma yan arewa su suke da shugaba, shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka, dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai. Haka ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. Kuma ta wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan, musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista, ko kirista ya kashe musulmi, ko kirista ya kashe kirista, ko haka dai gashi nan, ko a hada bangarorin biyu su yi ta fada akan abin da sakamakon abun ma in an yi rigima din zai koma hannun wasu ne. Misali, ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature, zamu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibin su Hausawa ne, to su ne kaman masu masaukin baki, su suke da kasa, su suke da wurin noma, su kuma Fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna, su suka zo mana anan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba. Manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau, ku lura ku gani.
To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To, madalla ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Jami'an neman gurbi a gasar kwallon kafar mata 'yan ƙasa da shekaru 17 ta duniya na ci gaba da fuskantar matsaloli a nahiyar Afirka, inda zuwa yanzu kasashe hudu ne suka janye daga wasannin neman gurbin gasar a nahiyar. Ta baya-bayan nan dai ita ce kasar Saliyo, inda hukumar kwallon kasar ta bada dalilan rashin kuɗi a zaman hujjar janyewar tasu. Sauran kasashen uku da tuni suka janye su ne Mali da Kenya da kuma Libya. Manazarta na ganin cewa farin jinin gasar na ƙara disashewa a nahiyar ta Afirka, domin kotun a farko dai kasashe 17 ne kacal daga cikin kasashe 54 da ke ƙarƙashin hukumar CAF suka shiga wasannin na neman gurbi. A ɗaya ɓangaren kuma, kasashen Habasha da Rwanda za su fafata domin fitar da ƙasar da za ta maye gurbin Masar a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasan cikin gida ta shekara ta 2018 a ƙasar Morocco. Masar ɗin ta fice daga gasar saboda jadawalin lokutan wasan ya ci karo da wasu wasannin da take da su. Kasashen na Rwanda da Habasha duk an fitar da su ne a zagaye na ƙarshe na neman tikitin shiga gasar. To, amma hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF ta ce ta ciro su biyun ne domin su sake takara saboda ƙoƙarin yin adalci ga kowa. Kasar Ingila ta lashe gasar kwallon kafar duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 bayan da a yau ta yi waiwayin baya ta doke kasar Spain da ci 5-2 a wasan ƙarshe ta gasar a kasar India. Kasar ta Ingila dai bata taɓa tsallake matakin kwata final na gasar ba tarihi. A bangare ɗaya kuma, kasar Brazil ta doke Mali da ci 2-1, inda ta kasance ta uku a gasar ta kwallon kafar duniya ta matasa.
T To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen sai kuma gobe da safe baba ya kuma kiri ne daga sashen Hausa nake sallama a kwanan lafiya Allah ba mu alheri da nasa amin summa amin.